من الشيطان الرجيم. ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يرد مكسابة أدواء أولا مسلا شيمي البركة إن شاء الله مسجد النور da ke nan Musatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka fi sani da Shama'il al-Muhammadiyya, ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum. Muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karanta daidai, ya bamu ikon fassara daidai, ya kuma bamu ikon aikata daidai. Dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umurni ni da ku Allah ta'ala ya bamu ikon aikatawa. Dukkan abin da ke ciki na hani ko tsoratarwa ni da ku Allah ya bamu ikon haluwa da nisan tassa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda duk duniya ba a yi mutum mai amana irinsa ba, ba a yi mutum mai adalci irinsa ba, ba a yi mutum mai tausayi irinsa ba, ba a yi mutum mai jarinta irinsa ba, ba a yi mutumin da ya kokarin tabbatar da zaman lafiya a duniya irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar da Hassanu bin Sabit ke yaba shi, wa qala Allahu qad arsaltu abdan yaqulu al-haqqa inna fa'al bala'a shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu fa qultum ma nuhibbu wa ma nasha'u, wa qala Allahu qad yassartu jundan هم الأنصار قربة اللقاء لنا في كل يوم من مأل سباب أو قتال أو هجاء فنهب بالقوافي من حجانا ونضرب حين تختلط الدماء. الله تعالى يا أكوشي بني إلى أواي يا ربنيا دوك يدعك قمو أسكن نتوى دا وقرم بينك إلى شيء كانت هدم إن بعد ذوان سبدا دنيا تنشيره لاني ما تقعد بسكي. Allah ta'ala ya taimake mu ya bamu ikon koyi da karantarwarsa dare da rana. Gabanin kuzawa, yau za mu tashi akan darasi na 83 insha Allah a wani babi. Muna cikin babu ma ja'a fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, babi na 51. Ba mu kammala hadisin farko ba, sati da ya gabata muka tsaya. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan hadisi na farko din a darasi na 83, babi na 51. Yau kusan muna nawa ga wata? muna 22 daren 23 ga watan Rabiul Awwal hijira shekara ta 1441. Yau na ga akwai tambayoyi babu laifi mu fara duba su insha Allah ta'ala. Gabannin wannan mun idan da sallah yanzu Imam Hafizahullah ta'ala yake cewa ya kula da ana samun masu yin sake a lokacin sallah suna shigowa da waya tana kunne, ko ana cikin sallah a riga jin ƙara ana kira mutum. Wannan kuskure ne mai girma kuma nau'i ne na walakantar da sallah, mutum ya shigo ya bar wayarsa a kunne ba tana silent ba, ba kuma tana vibration mode ba. Idan nan din ma ya zama dole ya bari da haka, in ba haka ba kashewar shi ya fi aminci. Amma barin waya a kunne kuma tana iya ƙara wa kanta dakika. Akwai nau'i na walakan sallah, kuma akwai nau'i na rashin koyi da siffofin muminai. Don a Qur'ani Allah ta'ala da ya siffata muminai a cikin surar ma da ya ce sura sun ce a Qur'ani cewa ya yi wallazina hum li salatihim khashi'una, su ne waɗanda idan sun tsaya sallah suna cikin khushu'i. Babu kokonto ƙaran waya yana taɓa kushuɗin ka kai da ka batta a kunne idan an kira ka iya taɓa da sauran masallata, kuma kai ne dalilin taɓa kushuɗin su a sallah. Mafi ƙanƙanta daga wayar ta yi ƙara sai ka ce wayar wani na ƙara. Kaga wannan tunanin da kai ya raba alaƙa tsakaninka da Allah kai tsaye na almusalli yunaji rabba, don ka yi tunanin wayar wani tana ƙara. Amma in ba don wannan ba, me iya yi wa dukkan attention ɗinka da nutsuwarka da kulawarka da al'amuranka ka miƙa su zuwa ga Allah ta'ala ne lokacin da kake ganawa da shi. Wannan aya cikin suratul mu'minun aya ta 2 da yace aya farko qad aflaha almu'minun, haqiqa mu'minai sun rabu, da sai ce alladina hum fi salatihim khashi'un, sune waɗanda cikin sallah suke da khushu'i. Wannan ita ce aya ta 2. Kaga siffar mu'minai da suka rabauta, siffar farko shine khushu'i a cikin sallah. Mutum ya zama iya da cikakkiyar nutsuwa, sallama al'amura zuwa ga Allah da tunanin cewa lalle Allah ta'ala shi ya halice shi, kuma shi ya dace a bautawa, kuma shi yake da wuta, yake da aljanna da yake saka wa bayi da waɗannan gidaje guda biyu gwargwadon aikinsu. Kula ga wannan, mu riƙa ƙoƙarin yin haka, kuma babu laifi saboda halin da aka samu kai an shigo sallah din a riƙa dan tunatar da mutane. Amma ko ba a tunatar ba, ko ba uzuri ba ne na mu mu bar waya din a kunne, ba uzuri ba ne. Allah ta'ala ya bamu ikon kiyayewa. Na'am. Wannan yace assalamu alaikum malam. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka. Amin ya hayyu ya qayyum. Tambaya na ita ce, o kashewa aka yi zo? O an kashe wayan ne ka ci? Shi tasa kashewar makatan ne, Allah ya yafe mana. Malam, shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da kasuwanci bayan ya zama annabi, ko kuma da wani aiki ya ci gaba a rayuwarsa? To, kamar yadda muka sani, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin yin wahayi zuwa gare shi ɗan kasuwa ne. Ya yi kasuwanci tare da mutane biyu. Na farko babbansa Abu Talib, ya yi kasuwanci tare da Abu Talib ya koya mar kasuwa. Kasuwanci na biyu da nana Khadija radiyallahu anha. Dalilin kasuwanci kuma yakan fita tun daga ƙasar Makka ya tafi har ƙasar Sham a Siriya kenan a yanzu. Yana zuwa Siriya ya kai kawo kaya ya kuma kawo kaya. Kaga kenan shi international businessman ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A kuma cikin garuruwan Larabawa ya yi kasuwanci a cikin kasuwar Ukaz da kuma kasuwar Majanna. Waɗannan manyan kasuwanni ne guda biyu da ake ji da su a zamanin jahiliya. Yanzu waɗanne ne manyan kasuwanni a Abuja? Busa market ko? Da kuma wanne? Da Garki market domin. To kowane gari gaji akwai manyan kasuwanni, in ka je Kano wace kasuwa ce? Fari ko? Da ina? Da tsohon gari ko sabon gari ko singa? Misali, in ka je Bauchi akwai Central Market, akwai Wunchi Market, in ka je Gombe akwai Sabuwar Kasuwa, misali akwai kuma Central Market, in ka je Maiduguri akwai Monday Market. To su a wancan zamanin manyan kasuwa shine Ukka da Majanna. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan kasuwanni guda biyu ya ci kasuwa a cikin su. Bayan Annabta shin yayi nau'in kasuwanci ko bai kasuwanci ba, a magana mafi inganci ya ci gaba da harkar saya da sayarwa, amma ba irin wancan tsarin ba. Harkar da awadin ba ta bashi yanzu ya rika tafiya siriya kasuwanci ko zuwa kasuwar Ukka ko Majanna ya kasa kaya ba, sai dai yakan iya yin nau'in kasuwanci da wakilci. Akwai hadisai da dama da ke bayyana wannan. Min babin misal, akwai hadisi riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, hadisi na 1253 da ke bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sanya sahabi ya je ya shine Urwatu ibn Abi Jaj ya taba wakilta ya cewa ya je ya siyo masa dabbobi. A wata riwaya dabbar da zai laye da ita, wata riwaya kuma ta ce ya siyo masa akuya. To riwaya da ta ce akuya, sai aka ce ya siyo masa kenan dan kasuwanci, wato ya bashi kuɗi ya je ya siyo dan a sayar ko a kiwata a ciriba, sai bashi dinar guda ɗaya. Wannan dinar ɗaya da ya bashi shi Urwatu ibn Abi Jaj, sai ya je shi kasuwa, sai ya sayi awaki biyu da dinar ɗaya. Mafhum? Sai ya sayi awaki biyu da dinar guda ɗaya. Da ya sayar a kasuwar sai ya tsaya, sai kuma ya saida akuya ɗaya da dinar ɗaya. Mafhum? Tayyib. Sai ya dawo gida waje fiye hallasan ke cewa, to ga na je kasuwa din, ka ban dinar ɗaya, na sayi awaki biyu da dinar ɗaya, na kuma kasa su a kasuwa an sai akuya ɗaya da dinar ɗaya, don haka ga dinar ɗaya da ka bani ga ribar akuya da aka samu. Sai fiye ya halitta sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi, ya masa addu'a da albarka akan wannan kasuwancin. Tun daga lokacin lawishtara turaban da rabiha fihi, idan ya zo kasuwa ya sayi ƙasa a wurinka, shi Urwa ya kasa ƙasar, ko ƙasa ya saya ya kasa, insha Allah sai ya ci riba, ka gama duk abin da kake so. Ƙasa ce ke gaji nan a wajen masallaci nawa ne? Naira 500,000. Haba ƙasar ka rage mana haka ne, to ku biya shi 500,000. To yana da wani sai an zo an kama ƙafa da Allah, muna son ƙasar nan miliyan ɗaya, saboda albarkan wannan addu'a, ko ƙasa ya saya shi sai ya ci riba a cikin. Wannan ke bayyana mana ita kasuwa albarkar ta ake bukata. Idan Allah ya albarkaci kasuwarka, to insha Allah ta'ala ka huta. Allah ta'ala ya albarkaci kasuwancin. To da haka wannan hadisi yana cikin Tirmidhi, hadisi na 1253 a wani bugu hadisi na 1258. Wannan misali ne da ke bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da harka ta kasuwa hatta bayan Annabta, dan wannan kasuwa ne. Amma bai samu ikon yi kai tsaye da kansa ba a mafi yawan lokaci, sai dai wakilta wasu. Kuma wannan muhimmi ne. Malamai suna da guduma mai yawa da za su ba wa addini. A yanzu malamanmu da yawa, Allah ya kara musu albarka, ba kowa yake da kasuwa ba. Kuma mu kuskurenmu shi ne muna da sha'awar mu zauna mu ci malam wani ko sana'a bayi da shi, duba irin motar da yake shiga, duba kaza da kaza. Mun iya aibatawa, amma ba ma tunanin su guduma wanda suke mana da gyara alaka tsakaninmu da Allah ta fi wannan abu. Sai kenan, na biyu kaddara, akaramaka Allah bai samu halin kasuwa ba, kuma bai yi wani aiki da zai samu hanyar da zai rike iyalinsa ba. Shin dacewa yi mu mabiyansa ko mamunsa a masallaci ko almajiransa mu tsaya mu yi gulma, ko kuma mu nemo mafitar da za mu sa mallan ya rika kasuwanci ko da ta ɓangaren wakilci ne? Ya dace mu nemi mafita ne wa jagororinmu malaman, ba wai mu tsaya muna gulmansu ba. Yau kaddara yana karantar da kai addini. Me iya yiwa a yau da ka je darasi wajen sajiya ka bi kuskuren da kake a alwala, sai ka fahimci shekarar 50 ko 60 alwalan ba baka iya ba, me yasa wannan bai zama laifi ba? Shekarar ka 30 kana sallah baka iya ba, ya gyara maka ita. Wankan ibada sai ka fahimci baka iya ba. Duk wannan akaramaka Allah ya gyara, kuma kai ba a zauna an ce kai laifi ba da kai waɗannan shekarun kana bautawa Allah da gurguwar alwala ko sallah ko kuma wankan janaba. Sai shi da aka samu jarrabawa, neman ilimin ya hada ya koyi sana'a, sai zama shi ne abin aibata, don Allah ya dace aibata. Ai, in akwai aibata, wanda bai san bautan Allah ba shi ya dace a yi. don shi lokacin da ya bata mai iya waya ana ya koyi sana'ar dalilin karatun da yake karantar da mu ne wanda kila yasa bai je yayi karatu nizamiya ba ko mar karatu ko bai je koyi sana'a ko kasuwanci ba amma duk da haka yana karantar da mu to mu da a wannan shekarun ba mu yi wannan karatun ba sai yake koya mana to haƙƙi ne a yanzu mu ga yayi za mu maida malaman mu zo masu zaman kansu zai yi wa addini gata zai ba su ɗanci kuma za mu ga in sun yi zo karantarwa an fi fahimtar karatun saboda idan aka da makalla ya zauna gidansa ba a yi cefane ba Allah akwai matsala ko ana biyansa kudin haya bai biya ba kuma ya kawai ci ya yi fulatanci za ka rika yana kan ina muka tsaya ne shi kadai sai ya ɗauko ayatin ya rabe ya numfashi sai ya rasa ina aka tsaya ba laifinsa ba ne laifinmu ne mu da muke karuwa da iliminsa ya dace mu yi wa malamanmu gata misali masallaci Haduwa ce to mu ci taron kanmu liman bai sani ba nawa yake bukata ya kasuwanci wataƙila a ƙauyenmu ne ko a garinmu ne to wataƙila miliyan biyu a ishi liman to mu ci taron kanmu sai mun tara wannan kuɗi mu nemo su abintattu sai a buɗe shagon malam shikenan sai mu ce ɗalibai su riƙa zama wa malam in ya tashi da safe ya gama karatu sai ya zo ya zaga shago ya ga me yake gudana ya kula a bashi rekod na koma ya ce to Allah ya albarka Allah in kun je darasin za ku ji haka daban karatun za ku ji daidai amma ba a dabu yanzu da yanci da ba da sai aka ɗauka in ma za a taimake su sai na walakanci kaya ba ma ɗinka musu sabi sai ya tsufa tukunna sai mutum ya ɗauka wai sai ba wa malam wai aka rama kalla kuma ga mu da wata bauta da sai muka ɗauka wai ita malami ya zama kazani ma muka ɗauka takawa ne Allah babu alaka tsakanin takawa da kazanta ba su haɗa hanya ba kwata-kwata babu hanyar da suka haɗa ba su haɗa hanya ba yana da kyau ya zama malamanmu za su yi wanka su yi tsafta su karantar da mu ya sako riga fara sun ta ganta kamar balbela to haka za ka ga shi ne gatan addinin amma maka ma'ana aka maka Allah ya zo karatu rigarsa duk gore ne a jiki gadon bayansa an yi faci haka kake so ka gan shi kuma ka ce ka yi wa addini adalci amma kai kuma kana so ka ji daɗi amma shi kuma ka bai ji kuma a haka za su karantar da mu addini sai mu ce ba su da sana'a to ai laifinmu ne rashin sana'ar mu ya dace mu sama musu Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya amin ya hayyu ya qayyum wannan yace ta tambaya malam tambaya ta biyu ita ce shin mutum zai iya ɗinka babbar riga a matsayin kafara ta maimakon azumi 60 da zai yi na kisan kai ko ba zai iya yi ba gaskiya magana mafi inganci ba zai iya yi ba a kisan kai ayi Qur'ani ya karantar da mu kafara da ake yi cikin suratul nisa ko وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلبه الى اهله الا ان يصدقوا كان غبا سيتي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما وجه ايه 24 كده في سوره النساء اذا muka duba wannan abin da ke nuna mana Allah ta'ala ya ce wanda ya kashe rai a cikin kuskure khata'an fa tahariru raqabatin mu'mina zai kanta mu'mina ne wanda ake daukan mu'mina baiwa zuwa ga ƴan uwan wanda aka kashe wato waliyansa a gaba sai ya ce in ba a samu iko ba sai ai azumi na wata biyu mutatabi'aini da ke bibiyan juna taubatan minallah matsayin tuba ne kuma Allah ta'ala mai ilimi ne mai hikima da wannan malamai suka ce asali ga wanda yake san kai abinda ke kansa matakin farko shine yanta baiwa in babu baiwa sai ai kudin baiwa din malamai na fiqh suka ce kudin baiwa din yakan kai kamar rakumi guda 100 da ake so a bayar a matsayin diya na rai kamar a masabar malikiya da yawa sun tafi akan wannan sannan baya ga wannan in ba a samu iko ba ana yin azumi 60 wasu kuma su ce a yanta shine haƙƙin waliyai azumi kuma haƙƙin Allah wadannan su ne guda biyu to kaddar mutum bayi da halin da zai azumi zai iya yin dinki ya bayar malamai suka ce a wannan hali bai halarta ba wannan ita ce fatawa ta Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi cikin liqa'ul babil maftuh tambaya ta 107 cewa baya halarta saboda Allah ta'ala ka abun tawkifi ne ya ba da kawai abu biyu ne yanta baiwa ko kudin yanta baiwa ko kuma yin azumi in mutum aka waye gari kuma bayi da lafiyar da zai azumi kuma yayi kisan kai yayi zai jumhur na malamai suka ce babu ciyarwa a kansa saboda azumin ba a kawo masa wani mafita na ciyarwa kamar da yake a matsayin kafarar rantsuwa ko a matsayin azumin watan Ramadana ba sai dai a ce azumin ya fadi a kansa to da haka magana mafi inganci azumin kafara na kisan kai yana faduwa akan mutumin da bai da lafiyar da zai yi a cikin magana mafi inganci amma ba zai a dinkin kaya a bayar a matsayin wannan ba wallahu ta'ala a'ala baka ibnu usaymi yake cewa fa idza la yastati fala shay'a alayhi indai mutum ba zai azumin ba to babu komai akan sa azumi din ya fadi wallahu ta'ala a'ala wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya gafarta wa iyayenka tare da namu baki daya amin ya hayyu ya qayyum amma da ina cikin wata damuwa damuwar ita ce ina samun matsala da iyali na sanadiyar tun lokacin da nayi sabon muhalli sai na gaya mata za mu koma tare da mahaifiyata sai ta nuna rashin amincewarta ni kuma dalilin yin haka shine ita dai iyalin tawa ma'aikaciyar asibiti ce sanadiyar aiki wani lokaci ƴaƴana suna kwana gidajen makwabta kuma ita mahaifiyar tana cikin kuncin wurin zama don haka ni in tilasta komawa gidan sai na fara aikin wurin zamanta yanzu dai aikin ya tsaya saboda matsalolin yau da kullun kuma ita iyalin tawa tun lokacin da na dauke na dauko ta bala'in yau daban na gobe daban ko yaushe abinda take nuna mini cewa ita ce tana tausaya mun don ta lura komai ya taso gidanmu ni ake azaba malam wallahi hankalina ya tashi matuka don Allah me shawara Allah ya kara daukaka malam wassalamu alaikum my phone number for more details to dai zan kira wayan ki na kara mun bayani zan kara maka da Allah sarki tare Allah zurga to masu karanta da mu ne suke mana gata yayyawa da har muna zaton su za su kira mu a waya don mu kara musu bayani ya irin Saudiya akwai gwamnati tana yi wa malamai gata da kai a irin wannan malami yana da H za ka ga akwai SA akwai PE akwai kaza kaza duka gwamnati ke daukan nauyin su liman iya da mataimaka yana da sakatare yana da office yana da kaza duk ma'aikata kana biyan salary yana da impressa officinsa wasu ma suna da hospitality allowances ko baki akai za a kyautata musu duka limamai suna da wannan gata to a irin wannan ana iya amma a nan yana da matukar wahala mu riga turawa almajirai tambaya mu ce su kira mu a waya mu kara musu bayani maybe wasu za su iya yi amma ba kowa zai iya yin haka ba kuma ko akwai wadatan kira a wayan ba kowa yake da lokacin da zai kira ban kace duk mai tambaya sai ka kira yayi bayani ai ba zai iya yiwa ba sai dai kai in kai tambayar aka amsa ka ji wani bangare da baka ji ba sai ka kara rubutowa ka ce sai dai akwai kaza da kaza wannan ina gashi ya fi sauki kuma babu laifi masallatai masu tsari irin wannan masallaci namu na An-Nur ya zama akwai tsarin haka ana iya buɗe website musamman na karɓar tambayoyin mutane malamai su amsa kuma a ci gaba da dura musu amsoshin online suna duba duk wannan ya daga cikin abubuwan da fasahar zamani za ta taimaka mana a yanzu ana iya creating social media na tambayoyi ana tunkaran malamai da aka nitsu da iliminsu da experience ɗinsu da sanin ya kamatansu suna amsa wannan duka iya da muhimmanci zai sauwaka mutane al'amura da yawa saboda abinda na fahimta wani lokaci jama'a sun ma fi fa'idar ruwa da tambayoyi da amsoshin saboda abubuwa da dama na abin da ke damun su a nan ake amsawa so waɗannan al'amura ne masu matukar muhimmanci in dama ta samu insha Allahu ta'ala mu zo da irin waɗannan tsari din kuma ba dole sai da harshen turanci ba ana iya wanda turanci wani ana iya da yarurrukanmu na gida kamar yaren Hausa mafiya yawa wani lokaci tilas ke sanya mu riƙa muku da awa da Hausa saboda waɗanda suke fa'idantuwan da yawa ba su sani ban kai turancin ba sa fahimta ba sa iya fahimta mafu tsayi na farko na tausaya maka matuƙa da gaske duk wanda ya samu kansa a cikin wannan jaraba ɗin abin a ji tausayinsa ne gabanin amsa tambaya babu laifi mu yi shimfiɗi kamar haka shimfiɗi na farko shine a wannan zamani da muke rayuwa da babu annabawa da manzanni da sahabbai duk duniya dan adam babu wani wanda ke da haƙƙi a kansa a duniya kamar mahaifiyarsa. Dole kowa ya sani babu wanda ke da haƙƙi a kan dan adam kamar babarsa. Haƙƙin mahaifiya ga ɗa namiji yana da matukar nauyi, matukar gaske nauyinsa yana da yawa. Kuma a Ƙur'ani Allah ya gaya mana haƙƙoƙi na iyaye, yana bibiyan haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne daga takira haƙƙin Allah sai na iyaye. Min babin misal a raka'ar farko, arama ya ja mana aya a kan haƙƙin iyaye a raka'ar farko. Ba zan iya tuna aya ba. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmā wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā rabbukum a'lamu bimā fī nufūsikum in takūnū ṣālihīna fa innahu kāna lil-awwābīna ghafūrā. Āyā ta nawā wa sūrā kinan Isra'īl āyā ta nawā. Na'am aya ta 23 jazakallahu khairan. Aya ta 23 cikin Isra'il daga nan ya fara wa qabarabuka alla ta'budu illa iyya. Aya ta 23 Allah yace yayi hukunci kada a bauta wa kowa sai shi, amma iyaye a kyautata musu. Wajibi ne kyautata wa iyaye musamman idan ba su da hali. To a nan ka ce mahaifinka da kuncin wajen zama, so kaga kenan nema mata wajen zama akan wa yake, akan kare. Ciyar da uwa da uba asalan ba wajibi ba ne in mawadata ne. Ciyar da iyalai wajibi ne ko suna da wadata iyalanka matanka. Amma idan uwa da uba ba su da hali, to ciyar da su ya zama wajibi a kan ɗansu. Mafhum? Tayyib. Da wannan Shehu Khalil Allah ya basa rahama yake cewa idan mace ce ta kai ƙarar miji wajen alƙali, ta ce wani mai gidana bai ciyar da ni, sai alƙali ya ce wata nawa bai ciyar da ke ba, wata 11, sai a yi lissafin nawa ne abincin wata kaza, sai tilasta wa mijin, sai ya biya wata 11 baya bashi, sai kuma a ce daga yanzu wajibi ne ka ci gaba da ciyar da ita. Idan ya ce a ni ba zan yi ba, to nan malamai suka ce alƙalin ma an haramta masa ya bada bikon auren, saboda ciyarwa babu sauki a kai. Amma idan iyaye ne suka yi complaining cewa ɗanmu bai ciyar da mu, to abinda ake ba a biyan bashin baya, sai a ce da tunda ba ku da hali, daga yanzu yayi gaba wajibi ne ya ci gaba da ciyar da ku, sai a tilasta wa ɗansu ya ciyar da su. Amma duk da haka din haƙƙi ne a dunƙule, babu haƙƙin da ke da nauyi a kanka kamar haƙƙin iyaye, musamman haƙƙi na mahaifiya da take da rauni. Don haka wannan yake nuna mana girman haƙƙi din. Baya ga wannan, menene matsayin ba wa ita mahaifiya wajen zama in ba ta da hali? Wajibi ne. Menene matsayin ba wa mace wajen zama in ba ta ko tana da hali ko ba ta da shi? Wajibi ne. To kaga wajibai biyu sun haɗu akan mijin iyalin kuma ɗan mahaifiyarsa. Gaba da biyu tambayar shi ne, ma hukumul jami' bainal abwayn wazzauja fi maskanin wahidin? Menene matsayin haɗa iyaye da mace a wuri ɗaya? Idan akwai ƙuncin rayuwa, babu yadda mutum ya iya a babin zarura yana halatta, kawai shi ne ad-darurat tubihul mahdurat. Amma in ba zarura ba, in ka duba cikin al-mawsu'a al-fiqhiyya juz'i na 25 fatawa ta 109 suna cewa idan akwai wadata, to la yajuzu al-jam'u bayna al-abwayni waz-zawja fi maskanin wahidin. In akwai wadata, hada iyaye da iyali a wuri ɗaya baya halatta. Kuma mafiya yawan fuqaha na Malikiya da Hanbaliya da Hanafiya sun tafi akan wannan fatawa ce. In dai akwai wadata, ba a son hada a waje ɗaya. Don haka yanzu abin da ke gaban ka shine, kana da wadata ko baka da shi? Babu wadata, ka samu kanka a cikin halin kunci. To haƙƙi ne kayi kokari ya zama ka iya raba tsakanin mahaifiya da mahaifiya da iyali, don kowanne ka samu ƴancin kanka. A mafiya yawan lokaci, in ba a kai tunani nesa ba, hada mahaifa da iyalin yana cutar da kai ne kai. Wasu iyayen ba su da kawaici akan kyautata wa iyalinka, sai su ɗauki iyalan kamar kishiyoyi. Allah ya ji kan mahaifanmu. Mun taba zama tare amma ban taba samun wannan jarraba ba ko na sakan da ya a duniya. Ban ma mahaifiya ta kan tilasta na kyautata wa iyali ne ni. In ma ana neman abu a waje na ya gagara to aka gaya mata iyalan to za a ce sai na yi. So wasu iyayen suka rike iyalanka a matsayin ƴaƴansu ne, in ba a yi sa'a ba kuma sai su ɗauke su kawo matsayin kishiyoyinsu, to anan ka shiga jarrabawa. Wasu matan kuma idan suka aure ka sai su manta fara cewa iyayenka iyayensu ne, yanzu so suke su su mallake ka, iyayen ma sai sun ga dama ka kyautata musu, wata ma in kai wa iyayenka da taku sai ta yi fushi. Kai ka jire min waje. Ai bai yi ba. Ai bai yi ba, kwata-kwata bai yi. So yin akwai darura sai ka yi ƙoƙarin fahimtar yaya za a yi a wannan lokacin a zauna tare a raba tsakanin su, tunda magini kake yi ya zama kowanne yana da cin gashin kansa a gwargwadon halin da aka samu kai. In gida ɗaya ne ana iya raba shi gida biyu, sai ya zama mahaifiyarka ɓangarenka daban, iyalinka ɓangaren da ne daban. In kuma kana da halin raba musu wuri a nan gaba, to abin da ya fi dacewa shi ne sai ka nuna mahaifiya kana so ta huta, yanzu inda ake ciki sai ka bar mata iyalin sai a maida ita wani wuri. Matsala na yara da ka faɗa, haƙƙin tarbiyyar ƴaƴanka ya fi muhimmancin aikin iyalin. So iyalin kuwa sai ta fahimci reality, ko ta bari a zauna don mahaifiya ta taimaka wajen kula da yara, in ba haka ba sai ta haƙura da haƙƙin ta dawo ta kula da ƴaƴanta. Don ba dama a bar ƴaƴa na kwana gidan makwabta kuma a ce sai an yi pleasing ɗinta. Ita rayuwa dole sai ana sacrifice, sai an sadaukar da wani abu ake iya yin wani abu. To tsakane mai wuya. Amma dai nasiha ta gare ka, kar mahaifiyar ta fahimci iyalin tana kin su zauna tare. Idan kuma iyalin mahaifiyar ta yi wata magana da ba kaga za ta yi nauyi, kar ka gaya wa iyalin, saboda in kai kana tsakani kar ka ɗauka daga nan ka kai can, ka ɗauka daga can ka kawo nan, ba a haka tsakanin iyaye da iyalai. In iyalin ta yi ka ja kunnanta, wannan kuma mahaifiyar ta ce kamata faɗa ka ja kunnanta. In babar ka sai ka ce to baba na ji, amma ai ƙarki ne baba, tana girmama ki kaza kaza, ita ba za ka ja kunnan mahaifiya ba, a jin kunnan ba a yi. Don uffin ma ba ka faɗa, duk maganar da suka yi wallahi ba za ka ce uffin ba, musamman in shekarunsu ya ja suka tsufa, sai ka yi haƙuri da iyayensu, musamman in ba su yi karatun addini ba. Za ka zauna da mahaifinka a kawo masa abinci da zafi ya yi fada ya ce an kawo shi mai zafi ya mutu, a kawo mai sanyi ya ce gidan ɗansa ne ba a damu da shi ba, abincin masu yayi sanyi a kawo masa. Kuma haka za ka yi dole, za ka ce baba a yi haƙuri, a yi haƙuri abba, a yi haƙuri, ba za a gara wa baba ba, haka ne manufar ba a yi baba, ba za ka tsaya cewa ba haka ba, ka riƙa fada ba a yi su. Su duk abin da suka yi sai dai ka yi magana mai daɗi, duk yadda suka ɓaro maka sai ka kyautata musu. Su iyaye ƴan gata ne. Allah ta'ala babu ma ja'a fi asma'i Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, babi da yazo cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka fara bayani sati da ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da yawa. Yawan sunayensa kuma yake nuna yawan siffofinsa da yawan nagartansa da kuma yawan halayensa na kamala. Sunayensa ba kawai sunaye ne mujarrabe sakakkun sunaye ba, bal sunayensa sunaye ne da ke kunshe da siffofin da ke siffata shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wasu sunayensa sun zo a Qur'anance, wasu sun zo a sunna, kamar da ne bayani sati da ya gabata. Mun fara bayani a kai muka dakata a satin da ya gabata saboda karancin lokaci. Haddathana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhdumi وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماشي الذي يمحو الله به الكفر
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الآكف والآكف الذي ليس بعده نبي. Wannan hadisi ya zo a Bukhari, hadisi na 3532 daga Sa'id ibn Abdulrahman al-Makhzumi, da fiye da ɗaya daga cikin magabata ƙalu suka ce haddasa da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi, ya ce ani Zuhri, daga Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Shihab al-Zuhri, daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, daga babansa Jubair ibn Mut'im, kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, yace ana li asma'un, ni ina da sunaye, ana Muhammad, ni ne Muhammad. Sati da ya gabata mun yi bayani akan sunansa na Muhammad, cewa ismul maf'ul ne, shine wanda ya cancanci a yaba masa kuma a gode masa sallallahu alaihi wasallam, saboda Muhammad daga Hamida ne. In an ce Muhammad, mimun din za'ida ne, alawa zane mufa'alun, so ya zama ismul maf'ul, saboda kalmar da aka gina akan mufa'al ya zama ismul maf'ul. In an ce mufa'il ya zama ismul fa'il, so anan ismul maf'ul ne, wanda ya cancanci a yaba masa kuma a gode masa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an kira shi da suna Muhammad, alladhi sammahu Muhammad huwa waliduhu, babansa ne ya sanya masa suna Muhammad. A wannan lokaci malamai suka ce ilhama aka yi wa babansa, tunda lokacin jahiliya ne sai aka masa ilhama, sai sanya masa Muhammad, saboda akwai abin da Allah yake nufi da wannan ɗalib, shi yasa aka samar Muhammad tun a jahiliya, saboda Allah yana nufin ya ɗaukaka matsayinsa na annabi, kuma manzo, kuma cikamakin annabawa, kuma khatamul anbiya'i wal mursalin. So da aka ilhama aka yi wa babansa tun a jahiliya, fa sammahu Muhammadan, sai kira shi da suna Muhammad, wanda yake da sifofi masu falala waɗanda suke da yawa. Tun a mushrikai idan sun tashi sukan aibata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tun a jahiliya idan suna aibata shi, Allah baya ba su ikon kiransa da suna Muhammad su aibata, sai su riga ce masa muzammam, bakinsu bai kira Muhammad sai su kira muzammamun, yashtimuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman, yace wa ana Muhammad, sai su zagi muzammamun, su la'anci muzammamun, amma ni kuma sunana Muhammad ne, kamar yadda ya zo a Bukhari hadisi na 3533, sai suna cewa muzammamun, kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahi ta cikin nuniya tasa, su suna yashtimuna muzammaman, shi kuma annabi Muhammad huwal Muhammad, shi ba muzammam ba ne, an ce muzammamun daga zammun ne aibatawa. So da aka tun a jahiliya sunansa Muhammad ne, saboda ya cancanci a gode masa, ya zo mana da addinin musulunci, ya karantar da mu kyawawan ɗabi'u, ya karantar da mu tausayi, ya karantar da mu jinƙai,
ya kuma ƴanta mata daga halin da ake musu na raba su a gado, ya sa su a cikin waɗanda ma ake raba gadon da su, ya ƴanta ƴaƴa, ya kuma karantar da mu gaskiya da adalci da amana, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sati da gabata mun yi bayani cewa sunansa Muhammad ya zo aƙalla a wurare guda nawa a Qur'ani, a wurare guda huɗu. Na farko a cikin suratu Ali Imran aya ta 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin. Nabiyyu a cikin suratul Ahzab, ko ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah aya ta 41. Sai na uku a ina suratul Muhammad, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, cikin suratul Muhammad aya ta biyu kenan. Sai na karshe wani sura, suratul Fathi, wata aya Muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, suratul Fathi aya ta nawa 29. To a waɗannan wurare guda kuma Allah ta'ala ya kira sunansa da Muhammad, yace wa ana Ahmad, kuma ni ake cewa Ahmad. Kalmar Ahmad da Muhammad tushen su duka ɗaya ne, duka daga kalmar Hamida ne ala wazani fa'ila, Muhammadun ala wazani mufa'alun, Ahmad kuma ala wazani af'ala. Af'ala shine siga na Ahmad. Abin da ya ginu akan af'ala mizani a wurin malaman sarraf ya zama siga ce ta mubalaga, wato kaiwa makura, an kai kololuwa. Za ka ce Ahmad daga kalmar godiya ne, wato Ahmadun Nas, ya fi duk mutanen duniya godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad wanda ya cancanci a yabe shi a kuma gode masa, Ahmad kuma ya fi kowa yabo da godiya ga Allah, har kuma ga mutane din ya fi kowa godiya alheri, aka masa baya manta alheri shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A wurare nawa sunansa na Ahmad ya zo a Qur'ani? Wuri kwaya ɗaya ne a waje sura, suratul Saff, wace ce aya? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ayatana ayata 6, jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa imana, zai zama ayata 6. So daga sunansa ne Ahmad, huwa Muhammad wa huwa Ahmad. Na uku, waɗannan sunaye duka sun shahara a cikinmu, Muhammad da Ahmad. Mu saboda ma tsabar son Muhammad ɗin har ƙirgawa muke da Muhammadul Awwal, Muhammadul Sani, Muhammadul Salim, Muhammadul Rabi, Muhammadul Khamis, Muhammadul Sadis, Muhammadul Sabi, Muhammadul Samin, Muhammadul Tasi, Muhammadul Ashir. Duk waɗannan sai an ƙirga Muhammad ɗaya, biyu, uku, huɗu, har goma a gida, saboda tsabar son sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai na biyu Ahmad. Sai na uku wa ana al-mahi, ni ne al-mahi. Wannan shi ma ana iya samun sunan, sai dai an dan yi ilhadi a sunan. Me ake kiransa? Ina zaton shi ake nufi da mahi. Shi ko ma'anarsa alladhi yanqullahu bihi al-biyal kufra, cewa da ni Allah yake shada kafirci. Yanzu zuwansa ne fi sa duk muka taru a masallacin da muke bautan Allah, in ba dan aiko shi ba, da yanzu wasu mu can suna can shedanu ne. Yes, wallahi, da yanzu wani Allah ya ji kan mala abba aji, ya ce addini fa mana linzani, ya ce wasu da kuke ga suke karantar da addinin kuke ganin su a nitsa, ya ce inda shedanci halal ne, ya ce da shedanin yanzu sai sun zo wajen mu musu darasi. Yace wani shedanin ma an ka gani ka sanai dan koyo ne a shedancin, amma me yasa ka gani tsatsi ya nitsu? Shine qala Allahu qala rasulullah, shike nitsa nitsar da mutane. Amma in ba wannan ba, kowa fa ya san yadda yake a lokacin gabanin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka ga yadda ake zaune a jahiliya, kawai rayuwa ce might is right, wannan shine tsarin rayuwar Mike was right. In dai kana da karfi kawai shikenan, ka dauki iyalinka zaka rufiya wani fili ka a hanya, kana ga gidansa ya kwace iyalinka da yayanka, ko ba abin da kai saka masa, ba kuma wanda zai kwato mata su. Kawai wata rayuwa ake mai karfi kawai abin da yake so, ba wanda ya sai kalubalance shi. Amma yazo ya sa waɗannan masu karfin irin su Sayyidina Umar ayoyi da hadisai suka lankwasa su suka zama mutane na daban. Duk Qur'ani ya mai da su haka. Su Sayyidina Umar gabanin zuwan musulunci in ka karanta rayuwar da aka samu, ai duk wanda kake gani a yanzu suke waɗannan abubuwa, ba wanda ya sai abin da suka yi. Amma da addini yazo, to su suka fi kowa kuma imani, suka imanin ya shiga jikinsu, maimakon salihi ya gansu ya gudu, yanzu salihan ke zuwa wurinsu, shaidan ne yake ganinsu ya gudu yanzu. Saboda me? Saboda addini. Annabi yazo ya shafe kafirci gaba daya. Mun san yadda musulunci ya shigo kasashen mu nan, mun san yadda musulunci ya shigo Kano, Borno, mun san yadda musulunci ya zo uku batu bauni nafi, wasu bangarori na Kano an dade ana musulunci shekarar ɗaruruwa kan tun wajen lokacin su Malam Muhammadu Rumfu, Allah ya ji kansu. Amma wasu garuruwan musulunci bai zo ba sai zamanin Shehu Usman Dan Fodiyo, Allah ya ji kansa, shekara 200 da kadan. Wasu wurare na kasashen mu na Hausawa akwai wuraren da musulunci bai zo ma sai baya baya, saboda a lokacin da musulunci ya zo wasu wuraren, ai maguzanci da ake a Najeriya bai da dadi a tono shi. Wallahi maguzancin da aka yi a kasar ana baka tarihi babu dadi. Dan Fodiyo ya zo ya yi yaki da waɗannan abubuwa lokacin da babun da suka yi da su bawo jangwarzo, ba abubuwa ne masu dadin ma a tona ba. Amma yanzu ka duba al'umma duk ta canja, waɗannan garuruwan kaje masallaci kai kake gani, mutum zai zo da kawai da ka ce Allah ya ce sai ya ce astaghfirullah, da ban sani ba, automatically yanzu ya bi dokar Allah. Amma da ba haka ake ba, kawai yanzu ni'imar musulunci ne ta manewa muke jin daɗi, mun manta da yadda addinin ya zo shi. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Wa ana al-hashim, kuma ya ce sunansa na hudu, na farko Muhammad, na biyu ana Ahmad, na uku al-mahi, na hudu wa ana al-hashir, shine al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami, yace wanda ake tattaro mutane akan kafata, wato gobe kiyama shi yake fara fitowa ya roka mana ceto gaba ga Allah subhanahu wata'ala, shi yake ash-shafa'a al-kubra, har ma amince amana me amana hisabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi yake farawa kuma shi yake fara wucewa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala daga baya a zo bayansa, shi yake fara wucewa idan za a yi hisabi, wanda yake tabbatar da matsayinsa na cikamakin manzanni, hatta manzannin kowa yana bukatar alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda za a bar mu a filin kiyama ne a share mu, kowane annabi yana shayin ya je tsaya gaba ga Allah ya roki alfarmar a yi hisabi sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda gatan da yake da shi a wurin Allah. So da haka ana al-hashir, al-hashir wannan suna muna da shi kuwa ba ashiru ba, ashiru Muhammad ne, al-hashir, al-hashir na san dai akwai shi a wuraren Larabawa al-hashir, amma a wuraren mu sai dai a ce ashiru, ashiru kuma na goma ne, Muhammad ne. So sunayen da babu su babu ne, mutum ya kokarin raya su ko shi ne ya shiga cikin falalar man sanna sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama, raya sunna matacciya, wato wani suna da ya tabbata a sunna da aka manta da shi babu laifi mu raya, musamman sunayen annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ya dace mu raya, yanzu mutane sun son suna mai zaki, suna mai zaki, a mai zaki aka yi ta kwashe kwashen shirmi ana sa wa yara sunaye, haka aka yi ta yi abu wanda ya sa sunan yasa sarika, ma'anar sarika barauniya, kawai saboda ya samu gardi waya ne wasu sunayen alqur'ani, alqur'ani aka yi ta kamar sunaye sai ji as-saliku was-sarika, sai ji wannan yayi sai gardi ya bashi sarika sai ji ya sa mata, sai daga ba aka canja. To duk wannan ana yi sunaye da dama da aka yi, wasu na al'ada ne, amma wasu sunayen ɗaiɗaiɗen mu ne sai a ta ɗebo su ana sawa, haka aka mutum wani ta yi sa suna bai duba asali sai je ɗebo, an yi ta sa sunaye su ikilima ne su menene duk ba an yi ta yi ba, duka an yi ta yin su. Allah dai ya samu wani lafiya. In za ka sa wa ɗa suna ko ya ka duba sunan da ke da asali, yadda ya tabbata a sunna sunan namiji akwai Abdullahi akwai Abdurrahman, sunan mace akwai Amatullah akwai Amatur Rahman min babin misali, akwai Abdurrahim, Abdulsalam, Abdulquddus, Abdulmuhaimin, Abdulaziz, waɗannan sunaye suka suna da falala da sun tabbata. Ibn Uthaymeen rahimahullah ya tashi ɗayansa haka ya jera su Abdullah Abdurrahman Abdurrahim. Sanda ya uku ya ce, saboda falalan maimaitonsu a Qur'ani kuma sun zo a cikin bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, ina da Abdullah, ina da Abdurrahman, ina da Abdurrahim. Amin ya hayyu ya qayyum. So haka ya jera su. Saboda to haka ake suna, ana duba asalinsa ne, ba wai kawai zakinsa ba. Asali. In ka je wasu kasashe za ka ga su ba su da wannan al'ada irin tamu a duba zakinsu. Na da haka aka yi ta irin kasashen Asia wajen Afghanistan. Sai ka ji sunayen manyansu a da, sai ka ji sunan a Larabci, fassara shi ma aiki. Abdurrabbir Rasul. Abdurrabbir Rasul. Wannan sunan shugabansu ne, lokacin shugaba. Abdurrabbir Rasul As-Sayyab. Akwai Muhammad Nafsun Zakiya. Duk suna ne. Sunan mutum ɗaya. Ba a mazo sunan babansa ko kakansa ba. To, a rika kiyayewa, a rika duba asalin suna. Sunan mata mu duba, yaushe muka kare da irin sunayen Khadija, Aisha, Safiya, Juwairiya, da makamantansu. Ga ma sunayen iyalan fiyayyen halitta, duk waɗannan Juwairiya, su Safiya, su Zainab da makamantansu, duka sunayen iyalansa ne. Duka sunaye ne masu asali, in ma yawon mace ta zo da sunan da bai da asali sai ya canja. Yanzu akwai wanda sunanta ya ce mai barra, ya ce a'a, sai ya sa mace mai, sai ya canja sunan zuwa Juwairiya. So mu suna mai muni ne, ana iya canja ba, ko da ka yi kuskure ɗanka ka sa sunan sai a canja. Mace an sa bai ba a canja, in ka canja ka saya mata rago ta ci ko ya ci babu laifi, in babu hali ba sharaɗi ba ne sai an yi. Canjawan shi ne muhimmi, don suna iya da tasiri a kan mutum. Sa'id ibn Musayyib alaihi rahmatullah yace kakansu sunansa menene sunansa? Na'am, Haznu. Fiyayyen halitta ya canza sunansa, ya zama bai karbi canjin ba, sai ya rike sunansa. Yace dalilin wannan sunan nasa na kaushi, maimakon ya zama Sahalu mai sauki, sai ya rike kaushi. Yace dalilin wannan sunan kakansu dukkan san da kowa zama mai kaushin hali. Da su dai manyan malamai ne, shi Sayyidu Tabi'in ne ma, amma zai ce sanda muka yi kaushin hali don tasirin sunansa. So kaga ba fa babansu ba, ba su kansu ba, kakansu, amma sunan ya bi. So shi yasa suna na kaka ma yana tasiri kan ƴaƴa da jikoki, bare kuma sunanka kai kanka. So in suna bai da kyau ana gyara shi. Wa ana al-aqib, yace ni ne al-aqib. Muna da aqib ma a yawanci ko? Ana samun aqib. Sai dai ko ba a ce sa ma'arifar ne, maimakon a ce al-aqib sai a ce aqib kawai. Yace al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi, saboda bayansa babu annabi, sai aka ce masa al-aqib. Al-me? Al-aqib. Mafhum? Tayyib. Wadannan sunaye guda biyar muka samu anan insha Allah ta'ala. Haddathana Muhammad bin Tariq al-Kufi قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في باب طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاجم. أود الحديث يا جراسون أيه دابقي sunaye biyu maimaici ne na baya da muka kira, kuma ya karo sabin sunaye da muka kira a baya ba guda biyar. In ka tara ya zama mun samu suna nawa? Suna guda goma kenan a cikin hadisai guda biyu. Na'am, wannan hadisi daga Muhammad bin Tariq al-Kufi, daga Abu Bakar bin Ayyash, daga Asim, daga Abu Wa'il, daga Muzayfa, ya ce laqitun nabiyya, na gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turqil madina, akan sashin hanyoyin garin Madina. Haka yake yawo a cikin garin Madina da kafa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wani lokaci yawon da yake yana ziyartar masu rauni ne ya taimaka musu, kamar yadda sayyidina Umar ya gamu da ya ga sayyidina Abubakar bayan rasulun manzon Allah yana yin akai sallan asuba, sai ya fita sayyidina Abubakar sai ya gangara sai ya ɓace, sai bayan rana ta fito can wajen sha ɗaya na rana sai ya dawo gida. Yace ya rasa ina sayyidina Abubakar ke zuwa, ko baya ga kowa. ya ce ran nan sai na ɗanyi in gami wani aiki yake zuwa yana alheri sai na bi shi inda sayyidina Umar sai na je na gan shi sai shiga wani gida da ya shiga sai na ɓuya san da ya daɗe bayan lokaci mai tsawo ya fito sai ya koma gida ya ce sai in je gidan ne ya sallama zan ce na samu wata mace ta fito dattijuwa tsohuwa sosai sai na ce bai wani Allah wanda ya zo ya fitar nan me yake waye ne sai ta ce ban san shi ba me yake kawo shi ta ce ni tsohuwa ce ina da yara ɗan ƙanana wallahu alam ana zaton jikokinta ne ƴaƴan suna sun bar jikoki to ba na iya musu komai ba ni iya girki ko wanke wanke to shine kullun da safe sai ya zo ya dafa musu abincin karyawa ya wanke su ya wanke mini kaya da kuma ya fita Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tace kullun sai wannan sayyidina Umar yace baki san shi ba tace ni ban san shi ba yana khalifa musulmi a duniya shine sayyidina Umar yace ya Abubakar kadi ada abtada ka gajiyar da mu yace duk shugaban da yazo bayan ka kai setting standard da ka gajiyar da shi ba zai iya ba duk wanda ke da marfa ba wani yasa yayi ba shi yake yi kuma shine shugaban mu a duniya gaba ɗaya na musulmai kuma bata san ma waye yake yi ba saboda ba kuri'a yake nema ba babu wanda ya san waye yake yi shi yake yi bai taba ce masa ni ne wani ba yace qala yace ana muhammad ni ne muhammad mun yi bayani wa ana ahmad kuma ni ne ahmad na uku yace wa ana nabiyur rahma ni ne annabin rahma ni ne annabin rahma saboda me saboda turo shi rahma ne ga duk duniya ba wai ga musulmai ba ga duk duniya har bishiya wallahi ladin aiko shi rahma ne ga bishiya har ga kankaso aiko annabi muhammad rahma ne duk duniya dan rahma ce akwai aya akan wannan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan misali ne ba mu aiko ka ba sai dai ka zama ga rahama lil alamin ga dukkan universe duk abun da ke cikin sammai kasai da kasai bakwai ko menene aiko annabi rahama ne wannan sura kenan wannan suratul anbiya aya ta nawa aya ta 107 wa ana nabiyyut tauba suna na hudu kuma yace ni ne annabin tuba me ma'anar annabin tauba saboda yana kiran mutane dan su tuba zuwa ga Allah da wannan ake kiransa nabiyyut tauba yace kuma nabiyar wa anal muqaffi muqaffi ismul fa'il ne in an ce al muqaffa shine ismul maf'ul المقفي شي مقفيني مقفي شيني وندي يزو غرابن annabawan da suka riga yi shi shine yazo gurbin wasu shi yasa ake cewa muqaffi kamar da Allah ya ce summa qaffayna ala asarihim bi rusulina kaga qaffayna sai muka biyo gurabin su bi rusulina wa qaffayna bi sabni maryam wa atainahul injil wana sura wannan suratul hadid ko aya ta 27 kaga thumma qaffayna ala azal shine al muqaffi wanda yazo karshen annaba kuma yabi gurbin su yake tabbatar da sakon su na Allah ɗaya ne na shida wa ana al hashir wannan mun jira shi a baya ko so ya zama sunaye uku a wannan aka maimaita wa ana al hashir ni ne al hashir wannan mun yi bayanin su a baya ko alladhi yuhsharu an-nasu ala kadami ake tada mutane akan kafasa shi yake wucewa gaba wa nabiyul malahi ni ne annabin da baya tsoro al malahim shine in ta kama ya jagoranci al'umman sa wurin yaki baya tsoro ba ma baya tsoro ba shi annabi ne komanda kuma ba zama yake a gida ya ce kuje ku yi ba in za a je na wucewa gaba ai yaki tare da shi daga malahim shine ghazawat daga kalman al-lahamu ne saboda a lokacin yaki ana zubar da lahamu min al-ajsad sai aka kira al-malahim shi annabi ne da ke iya zama komanda a filin yaki baya jin tsoro tare da cewa duka annabawan Allah ba su da tsoro waɗannan su ne daga cikin sunayensa saboda kaga mun samu Muhammad mun samu me Ahmad mun samu Al-Ashir Al-Aqib sai me Al-Mahi Nabiyur Rahama Nabiyur Tauba sai me Al-Muqaffi suna ne sannan Nabiyul Malahi mun samu sunaye tara a wannan wuri muka ce mafiya yawan sauraron da ake kira sa da su kamar da ne bayani sai dai gaba da siffofi ne da ake kira na ba da misalai akai akwai kuma wanda suke wuce gona da iri su kira shi da abin da bai zama sunansa ba in kace Muhammadul Awwal yayi al-Awwal din ya describing Muhammad ne amma ka ce mar sunansa al-Awwal al-Akhir al-Zahir al-Batin wannan kuma siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala akwai bambanci tsakanin siffofin Allah da siffofin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi Annabi shi ma Allah ne ya halice shi kuma yana bautan Allah ai subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram kaga ai bi abdihi ne aya farko asra isra'i alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba aya farko aka hafi duka kaga bawa Allah yake kira amma bambancin mu da shi shi ana masa wahayi shi ba gama garin mutun ne irin mu ba mu ne gama gari amma shi ba gama gari bane saboda yuha ilaihi ana masa wahayi tun da suwarsa kuma babu wata alaka tsakanin sama da kasa ta wahayi sai dai saukowar ruwan sama shine abin da ya saura mana amma wahayi an kammala da tafiyar sa kaga wanda ya dauka kafi aka kiya da daraja aka mu iya da yasu kaman namu guda 20 yana da ido yana da kunne amma ba mutum ne ga magarin mu ba saboda shi ana masa wahayi kuma iya da mu'jiza da Allah ya bashi shi ne ba wa kansa ba Allah ya bashi mu'jizozi daga cikin su ya rike abinci zai ci abinci yana subhanallah subhanallah loma ya dauka take tasbihi yanzu kai ka daga loma sai tasbihi zaka ci ka amsa wa kanka ba sai ka gaya ba kawai tsakanin ka da Allah ka daga loma zaka sa ba shi tana subhanallah 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 za a kai loma ko ba za a kai ba ku tittiran dibino yake sallah yake khutuba akan saran da ya bashi sai fashe da kuka yace ne bushashe sai yake kuka saboda me saboda iya jin takaicin akan sa ake khutuba yanzu an yi minbari an bashi duk kaga wannan meke bayyanawa mu'jiza ce so ba daidai bane an ce Annabi mutum ne sai mu dauka wai komai nasa irin namu ne eh Allah ya masa halitta ta dan adam kuma ya kira shi da bawan Allah bawansa ne magabatan mu da muke karatun zaure a wurin su gaskiya ta Allah ba su fassara Annabi da bawan Allah in sun ce subhanallazi asra bi abdihi sai su ce mana sarki ya tabbata ga wanda ya tafiyan dare da shalelansa to haka ake fassara mana da shalelansa na san na sha tambaya me yasa ba za a ce bi abdihi bawa ba sai a ce a shalela ne saboda girmama Annabi suna kyamar su ce bawa ne amma abin da ya tabbata shine ka ce shi bawan Allah ne ayyabo ne ai cewa mutum bawan Allah muzanta ne ko aibatawa yabo ne ba muzanta ba aibatawa yabo ne yanzu ka kalli mutum ka ce ai ladanin nan wallahi bawan Allah ne ba ka yabe shi ba limatin nan ai bawan Allah ne menene don kalmar bawan Allah yabo ne shi duk inda aka faɗe ta amma su saboda girmama shi ba su ma iya faɗa Allah ya ji kansu ya gafarta musu kuma ya ba su ladan ijtihadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.